a Washington, D.C. Jama'a sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin matanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Madina Dahiru Meshani
tare da ni Amina Bahari Auna
to masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 17 ga watan Janairu na shekarar 2020 mun samu bakincin shugaban kungiyar masu shirya fina-finai wato MOPAN na Najeriya wanda ainihin sa likita ne amma sai ya shiga harkar shirya fina-finai to ko me yasa ya fara da aikin likitanci
al'umma mu gane abinda zuciya take so daban irin basirar da Allah ibawa yara daban irin kuma abinda iyaye suke so su yi daban wancan mun taso a lokacin mu di yaro mai kokari a makaranta abinda ake so ya karanta shine je karanta abinda ya shafi harkar likitanci
mun samu bakuncin wani matashin mawaki wanda ake kira da Rapson G
sannan kuma za mu tunatar da ku game da wata karin magana da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta taba jiyo mana bayanin sa
to jama'a sai ku gyara zama ku yi tazo mu don jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe sauraro bari mu fara da kawo muku hirar da Baraka Bashir ta yi da Muhammad Sarari wanda zai gabatar mana da kansa
Muhammad Sarari shugaban kamfanin Sarari Classic da kamfanin Kanewood Entertainment kuma shugaba na kasa na kungiyar masu shirya fina-finai ta kasa wato MOPAN ta kasa gaba daya ba da shan jiha na shugaba national president a kowace jiha akwai chairman kuma annan kungiya
to ga shi kai ne shugaban MOPAN da ka shigo kuma ga kai likita likitan na boko ne ko ko likitan asibiti ne
to ni background ina na asibiti ne ni na karantu ni am a medical I'm an epidemiologist kuma na yi masters in medical microbiology a Bare University so har ka tashi har kananan kwayoyin cuta da dauki cuta shine filin da na karanta
ne gama likitanci da harka ta film
wannan kakin san a kullun ya daga cikin abin da muke so iyaye da al'umma mu gane abinda zuciya take so daban irin basirar da Allah ibawa yara daban irin kuma abinda iyaye suke so su yi daban wancan mun taso a lokacin mu di yaro mai kokari a makaranta abinda ake so ya karanta shine je karanta abinda ya shafi harkar likitanci haka muka taso haka aka tura mu amma tun muna secondary burin mu da abinda muke so ya ga mun fi yin mathematics da physics to amma lokacin abinda ake yin wa kenan abinda aka tura mu kenan har muka je muka yi karatu kuma Allah ya kawo mu wannan sha'awa da san taimakawa kowanne akwai tunani da abin da iyaye suke so ka zama kuma abin da Allah ya kaddara za ka zama a rayuwa
so shine kenan an yi na iyaye an danya taba aikin likitanci yanzu za ka yi wanda ranka ke so kenan
bare na yi aiki a asibiti na aiki a asibiti wajen tsawon shekara 9 alhamdulillah yanzu ina yin abin da nake ganin zan iya bada gudunmawa ta fiye da wancan ga al'umma shine wannan harka da nake yi harkar media and communication wani koma ne makaranta na karanta mass communication da dakan harkar media and communication gaba da
lokacin da zaka koma ɗan uwa da abokan arziki basu yi maka korafin ya likita zai koma harkar ta communication da
na haka bai taso ba na riga na mallaki hankalin kaina a lokacin kuma zaman kaina nake yi kuma magabata alhamdulillah Allah ya raba mu da su lafiya ana cikin aiki ne muka gani. Wato abinda ma ya kawo haka din shine a wajen harkace asali ina aiki a asibitin yaɗo cutuka wato IDH a Kano a bangaren epidemiology unit. Sai lokacin ana cikin jarraba ta yaduwar cutar kanjamau, muna kallo kullun, ina kallo a gabana mutane da dama suna mutuwa, kuma suna mutuwa ne ba dan wai ciwon ya isa su mutu ba, a'a saboda fiddare da rayuwa da suka yi an ce musu babu magani. Wannan abun sai yasa suke samun depression, suke samun kunci, suke san suke mutuwa. To ni kuma tunanina a lokacin akwai dan uwana yana harkar fina-finai, ba muna mu'amala Allah jiha musu yanta ma. To ina zuwa na ga yanda ake ga cewa to harkar fim me isa ba za a samar da wato wayewa ba ai amfani da addini ko Kirista ne kai ko musulmi ka amfani da addini da za a kawo maka sauki a zuciyarka dan ka samu wannan halatar go mutane su daina mutuwa barkatai haka. Wannan haye kai muka yi wani fim waishi waraka fim da yake ya sama shine fim wani ifi kowanne fim a nan ƙasar Najeriya ya sami kyauta, wannan kuma har a ƙasar Faransa ya je an nuna shi a taron gasar fina-finai na International Film Festival, kuma ya sami kyautuka da dama a nan ƙasa. Wannan ya nuna cewa akwai wani abu da zaka gargaɗe rici akwai wata gudunmuwa a shaida zan bayar bayan wuce nake bayarwa, kuma ina jin daɗi ne. A'a ba shi bane shin ina na farko waraka
da wani aka fara
shin ina na farko shine Aisha. A'a ni ba na fitowa a fiye ni ina producing, ina samar da kirkirar me ika mata ayi me nake so ya kasance, wato ina samar da concept, ina bin ka'ida kamar inda harkar fim take. Ni as producer na fara, kuma har yanzu as producer nake in samar da yanayi inda za a samar da fim mai inganci ya karbo fina-finai da muke a baya ko lokacin da muke tun lokacin da na zama shugaban hukumar tace fina-finai na ƙasa bangaren Arewa maso gabas. Doka ba ta bani dama na yi fim ba sai na tsaya, wato National Film and Video Censors Board shekara goma doka ba ta bani zai sai bayan na bar aikin yanzu shekara biyar na dawo shine ban shi da fim ba sai samun da gidan talabijin na kewagari ne.
To kafin mu dora akan gidan talabijin, ka shiga harkar fim a waye da karatunka?
A gaskiya ne,
mafi yawa waɗanda suke harka ta fim sha'awa ce ta ke janyo su mafi yawa sha'awa. Yaya kuka yi correlate tsakaninka da waɗanda ka tarar? Shin an samu daidaiton hankali ko ku an dinka dan samun sabani wajen
ga hakikanin gaskiya? Lokacin da muka zo a lokacin ma akwai masu ilimi wanda suke gaba da mu ma ilimin, to kin san akwai ilimi akwai kuma wayewa, kasancewar danya wacce wacce da muka yi a duniya, mu'amala da muka da jama'a daban-daban a duniya, kasashen duniya daban-daban na Turai da na America, sai kasance wannan ya ba mu wata dama ƴan kaɗan a gaba da sa'anninmu da muke wannan harkar da su. A gaskiya ilimi da wayewa shine jagorar har muka kai wannan mataki da muka zo a yau a harkar fim. Yasa a kullum nake kira ga hukuma ta mai da hankali akan bawa matasa ilimin sana'a ko kaga yake, kuma ilimi ba kawai a baka ilimi a shigaji a koya maka ba, wa'annan yara ko wa'annan matasa ko nan al'umma da suke harkar fim already sun riga sun samu da kan sana'a, babu ilimin sun riga sun yi. To idan ka zo zuba ilimin ka maka sa sakaina ne akan ruwa tafiya ko za ta ringa su lulu sun riga sun iya. Amma shi wannan gaskiya ilimi yana da mahimmanci a samar da bambanci tsakaninmu da kuma wannan muka zo muka tarar sa'an
musu ne. Gidan talabijin da aka buɗe kai kadai ka buɗe ko ku haɗa kai?
Gidan talabijin da za a buɗe amma dai an samu license, gidan talabijin a gaskiya na kamfani na ne mu mu kadai, ba mu samu na za mu haɗa gwiwa da su ba, babu tallafin kowa, babu kwabon kowa, babu taimakon kowa, sai babban taimako taimakon Allah wanda da shi muka dogara, kuma shi kadai in ma shi kadai ya wadatar mana. Muna nan muna neman din mai son zuba hannun jari, insha Allah za mu buɗe kofa zai shigo izuba, amma gidan talabijin mu kadai muke kokarin mu a yanzu akai.
Ya shi zai fara aiki?
To wannan wani abu ne na sirri ne na business strategy ne. Wai mai yankan da zai fara aiki ba. Muna sare da girman Allah a wannan shekarar zai fara aiki.
Farko ko ƙarshe ku safiya.
To aikin dai zagiyo da ne kenan. Kin fashe ki ke mun fadin lokacin. A wannan lokacin muke sa insha Allah da Aliya da Beta. In Allah daga mun kammala muna kammala shirye-shiryen da muke yi. Lamuri da yake da ya kunshi abubuwa da dama. Na daya ya kunshi harkar kuɗi. Ba ƙananan kuɗi ba, maƙudan kuɗaɗe. Na biyu ya kunshi harkar horaswa. Na uku ya kunshi harkar samar da content din su kansu fina-finai da kayan shirye-shiryen da za a ringa yin su wani abu ne babba. Na hudu ya kunshi harkar samar da ma'aikata na gari wanda za su iya gudanar da shi. Na hudu sai mun kokari mun samu yadda yanayi da abin da zai dore kar a yi tashin goron zabo ifa do kasa. Eh to haka muna ne muna kokari dai mun tabbatar mun samar da wani abu namu na Bahaushe da zai ringa fadar ra'ayinsa tunaninsa ba wani yazo ya gaya mana waye mu ba ba wani yazo ya bincike ya ce mu kaza ne ba a mu da kanmu isa daga takin sunan gidan talabijin din ma abu namu shine takin sunansa wato namu ne yaranmu ne addininmu ne al'adarmu ne kasarmu ce jama'armu ne komai namu ne saboda haka duk abin da muka fada yana fiye ga wanda zai zo itane da ya fada mana
Baraka Bashir dandalin VOA. Fata dai matasa suna ziyartar shafinmu na dandalin VOA wato su ringa jin waɗannan hirarrakin. Ku ya kika gani Madina?
Na'am, yanzu bari in tambaye ki Amina. Wannan waƙar kina da wayo aka yi ta?
A ƙwarai da gaske.
Me zaki ya tuna me kike yi a lokacin?
Me kuma zan iya tuna ba ina ga lokacin ina da makarantar primary da kuma menene da matakin farko ne kila ban wuce shekara 6 ko 7 haka ba. Ba wato sun yi aure suna soyayya. Ya zo bai da lafiya tana jinyar shi kamar ya dinga mata wulakanci ne ko yaya ko an juya mishi hankali ne ba
ko kina ai karama kuma har kin san kin zo ana kallo ne a gidanku wannan
yadda muke kallon wato fina-finan Hausa lokacin da muka je kwanta gona an je ziyara akwai daidai gidan mu akwai dan uwana dake da wato kaman shagon fina-finai din nan akwai ma wata waka na kishiya ban san ko kina iya tunawa ba
Oshi a gidan nan ta zamo matar mai gidan nan mata mun samu amarya ai yarari yarari Allah ko mutum amarya sai ku kane yar mu da kyau ka tara da dayan sau ku rike mana yar mu da kyau ya ku ke zartar mana yau bayan mun kawo amarya ai yarari yarari Allah ko mutum amarya sai ta zo ga gidan ta zauna
kan biba
amin
shine waka da nake ga miki wato wani wasa ne wanda biba ta yi ina ko su ne wato dangin amarya ko suka ina ga sun kai biyar su wani gida dai kamar yadda
aka ake cewa eh
amma kuma kamar matan gidan basu da sanin cewa za a kawo amarya kin san wato
yana da mata ne wanda aka
sai aka kai ayyariya baki ji suna sai kuma kamar irin suna musu iko ga yarinya nan mun kawo muku in nan wato dole ku rungume ta amma ban iya tunawa suna dai nan dai da yawa kamar yanzu wannan magana da nake sai sa na tuno da wata wakar Aisha na suna kan lilo haka
Yeah.
bari dai mu dasa aya dai a harkokin fina-finan Hausa. Yanzu dai masu sauraro, bari mu koma ga Baraka da hiranta da wani matashin mawaki wanda ake kira Rapson G.
Assalamu alaikum, sunana Rabiu Rapson, wanda aka fi sani da Rapson G.
Rapson G
mera Rapson G suna na kin san
G din kuma
Rapson G kawai means guy.
Oh guy, so kai a wakar wacce kake yi? Hip hop kake yi ko kwa nanai?
Na gaskiya ni da yake marubuci ne both side, na kan taba rubutun nanai, shi nanai na fi rubutu, shi kuma ni a matsayina wanda nake yi na hip hop, na dauki bangaren hip hop.
To da wakar da rubutun wace ka fi yawa ne?
Da shi na fi rubutu yanzu.
Ka fi rubutu wato kana rubuta musu ka karbe sa
sabaka ko ya fi sauki?
To a rubutun wani iri kake rubutawa ko kowa
ne? Both side, amma dai nanai na fi sai da shi. Saboda ya fi tafiya ya fi kawo kuɗi.
Yasa ya fi kawo kuɗi?
Ba kamar namu na hip hop ba, shi wannan za a sa shi a fim, yana da abubuwa da yawa.
Har suke sayarwa. Muna da zancen shekara nawa harka ta waka da rubutu?
Gaskiya it's took a long time, at least like 10 to 12 years.
Da ka fara sayarwa yan fim kuma fa?
As in less than 5 years.
Me ji hankalinka har ka fara, har kai tunanin ya kamata in fara sayarwa yan fim waƙoƙina?
So kin san shi abu mutum yana fara shi at the beginning tun kana ƙarami, kowa yana tashi da irin abin da yake so. Wato ni gaskiya Allah ya ni daman mai son, ina da son waka da abubuwa. So lokaci ya sai na fara tunanin ni ma za a yi in fara nawa, na yi rubutu da irin wanda tun kana yaro za ka ke rubutu, so that baka san yadda za ka yi ba, har wani gani ana ce mai ɗaladin kima, ina jin mutane sun san ɗaladin kima. So lokacin da ɗaladin kima ya gani muka fara tare, ya karɓi rubutuna, ya je ya gwada abin, ya ce ya yi da Allah in ci gaba da yi. Dan na fara rubutu kafin na fara waka. So da ina ta tsoron gida ne, sai da in rubuta in bashi ko in bayar.
Ina tsoron gida, kana tunanin idan ka ce za ka yi wakar a gida
ba? Ina tsoron wannan abin gaskiya.
To da ka fara gwadawa a gida din an.
Sai da na tsaya, saboda ban fara waka ba gaskiya, sai da na mallaki hankalin kaina sosai. So that a wancan lokacin na san da na yi yunkurin yi saboda karatu da wasu abubuwa ma ba zai yi ba.
Wani course aka karanta a makaranta?
Alhamdulillah, na yi mass comm nake karatu, don har yanzu ina kan karatu gaskiya. So gaskiya an fi sani na da Rapson.
Waka?
Yawa ne.
Yawa ne?
Eh,
yawa ne. To a rera muna miji.
Yawa ne, ina jin ita waka ce mai ɗauke da saƙonni wadda ita ce wadda na san tana kan YouTube, gidajen TV suna sa ta. So dole su adas ba lalle a san wata ba, wadda za a ce ana cewa misali da ana cewa zaman kashe wando, surku alayi yawa ne, barace barace yawa ne, ta da hasuma. So ina tunanin wannan
hip hop ne, rap ne,
rap ne, wannan na miki just chorus din wakar ne.
To kare mana mana muji sararo ya ta ji su, yana son ya ji an bude muryar nan an rero ta.
So a kisa mu ba yanzu a matsayina na hip hop, ina jin ko zan baki in brief ne.
Kai mun yanda kuke fina haka da hannun nan, ana daddaga
hannun. So zaman kashe wando ya wani, surku alayi ya wani, barace barace ya wani, ta da hasuma ya wani.
Su waɗannan waye target ɗinka wannan waka da kai ta?
Gaskiya target ina na yi ne akan irin abubuwan da suke faruwa da dake ga
matasa ka wannan koko al'umma.
Both side.
To me yin saƙon da wannan waka ta kusa?
Irin zaki ga mutane suna zaune a layi, abubuwan da suke damun mu na arewacin Najeriya zan ci ko arewacin abin da zaki ga mutane suna zaune kullum. Ba su da aiki sai zama a teburin mai shayi, kai baka iya ba, ana tsurku a layi, ana wasu abubuwa. Yawan almajirai kuma shi ma abu ne wanda yake dama mu, mun taba shi. Ta da hasuma lokacin kasar mu tana cikin wasu dabi'u wanda kowa ya sani a duniya, muna cikin abun nan, su sai muka yi trying to tura saƙon ta cikin waka, wanda lokacin kuma alhamdulillah mun samu
waka ta samu karɓuwa. Wanda wannan arera muna wata.
Sai su ba su gudu, so that na so dai a ce gansu.
Yanzu kana ko kana jin kunya?
Ina jin kunya gaskiya.
So a rera muna ba su gudu.
Ke ki bari next time na zo za mu zauna dai ni a wannan
sauri. Menene babban kalubale da ka fuskanta tun da ka fara waka?
Gaskiya kalubale na shine kamar yanda na ga miki da a gida ba a so na fara abun ba. A waje? Challenges dai gaskiya mu alhamdulillah dai. Irin wannan challenges da ake yawan samu mu alhamdulillah. saboda ka shigo abin da wayenka da hankalinka kuma ka dade alhamdulillah ba ta bace ta ba
gaskiya to yana kawo ta kenan sosai
alhamdulillah ba laifi da yake kuma kin san ni abin da nake ta kokari in ga matasa kar ka zauna akan cewa yau waka ita ce sana'a guda daya
ka hada da wata
ni gaskiya dan kasuwa ne ina kasuwanci tun da na tashi bayan karatu ina kasuwanci waka na dauke shi as jobs wani another business ne wanda nake tunani yanzu da rene shi zuwa gaba ko zan ci amfanin shi sosai sosai fiye da haka kuma muna kokarin mu dada tsaftace abun akai yanda ake kallon abun tun da kin gani mutune mai iyali da iyali na da komai duk ina abu
okay ba ka so wakar ta sa ta dinyo iyalinka cice kuce ko
gaskiya ne gaskiya ne
to al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsiye mace muna baiti ko muna amshi ya rera da radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko iPad ko laptop idan muka ta tsiye ka
idan aka ta tsiye
muna baiti ko amshi ko zaka sha kai duk wanda ka zaba ba ne
na idan na sha kai yanzu
kai da ka sha kai muka ji kunya
a ba zan ji kunya
na farko da ka sha kai
ba zan ji kunya saboda abin ban shirya mai baiti ba na so in yi abin da za a ce an cinye ni na fi so na tashi na cinye kowa.
Baraka Bashir daga Kano a Nigeria.
Sauraro har yanzu kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin namu bari mu tuna baya. Inda Baraka Bashir ta jiyo mana bakin wato bayanin karin magana mai bada labari daga wurin Dr. Abdullahi Garba Imam. Wato karin maganar da ya kunshi labari.
To yau kuma Allah da zamu yi akan karin magana mai labari. To shi kuma karin magana mai labari shine irin karin magana da ba za ka iya sanin sa ba sai idan ka san asalin sa wato karin magana da fadar sa ake yi amma ba kowa ne san shi ba sai idan ka san asalin sa shine za ka gane wato ma'anar sa to akwai iri biyu masu manazarta sun tasa su gida biyu akwai karin magana mai labari wato tsoho akwai kuma karin magana mai labari sabo to yanzu na ganin sai mu dauki tsohon su ma ba za ka iya cewa ga adadin su ba domin ya danganta da nau'o'in ko kuma garuruwa ko nahiyoyin da mutane suke wata nahiyar suna amfani da kaza wasu nahiyar suna amfani da iri kaza to amma wanda suka fi shuhura su ne yanzu misali da ake cewa fadan goggo a kofa to ake ga kofa wani gari ne a wajen karkashin karkashin wannan Babeji local government karamar hukumar Babeji to ita wannan goggo wato irin mutanen ne mata ne tana da shekaru to amma kuma zuciya ta irin mai kuruciyar nan ce saboda haka ran sai ta to kaso kurmi ta cikin ta garin ta cikin garin Kano ko to sai da mana ta ci kwalliya ga rantsi da Allah budurwa ce an sa jambaki an sa jagira an yi fa hoda ga kuma takalmi an sa mai tsini ana tafiya saboda haka ta je ta gama abin da za ta yi ta siyayya ta to akwai wata tasha da ina gidan ina Northwest University yanzu yauwa to wannan aida ta shati to sai da mana ta zo za ta hau mota bayan ta siyo abin da ta siyo a kasuwa to sai yara suka ga ya mace ta girma kuma gashi duk tana bayyana irin abubuwa na yara misali ta sa kaya irin na yara da kuma kwalliya irin ta yara saboda sai suka biyo ta kin san an dabi'a da masana ba tsari aljana ko ba irin wannan dai tsokalar to sai ta gumda bakin ta ba ta ce musu komai ba sai da ta tafi ta je gida tana zuwa gida nan garin su ko fadin to tana zuwa yara suna cewa goggo sanni da zuwa goggo sanni da zuwa sai ta aje kaya sai ta waiwayo fita ta zagin su tai ta ci musu mutunci tana cewa ba ku da mutanen banza mutan wato sai zama na cewa inda aka yi mata laifin daban inda kuma ta take fada wato misali daban to shine idan mutun shi ma ya je wani guri yayi wani abin da misali inda aka yi masa laifi ya zama ba a can ya mai da martani ba sai a wani wuri to akan ce wannan shine ai fadan goggo a kofa wato misali mai kun ya mai da hankali ya fadan a inda ya sunansa aka yi masa laifi to sai ya ki sai kuma ya je ya fada inda ba anan aka yi masa laifi din ba to haka kuma ana cewa alafid da'i daga rogo to shi kuma wannan an ce ita a'i wato irin matan nan ne wato misali bazawara ce to sai da mana ta zo gida ta zauna to zaman sai ya ishe ta babu cis ba asmalan ba aikin baki ba na fari yau wasai to ai sai kawata ta ce mata ya kamata ki rika saro rogo kina ya sunansa kina dafawa ki rika kaiwa kasuwa kina siyarwa sai ta ce to ai ya kamata ko dan zaman nan bai kamata ta yi shaka ba saboda haka sai ta ce ta siyo rogo ta auno rogo ta siyo rogo nan mai kyau ko waye ga rogon nan ya ga kyakkyawan abu saboda haka sai ta zo da shi gida to gidan nasu kuma gida ne na taro na jama'a to kin san ya sanasa idan rogo mai kyau ne zaki yana da ban sha'awa ko ma ba a dafa din ba a hakan sa yana danyi saboda haka sai wannan ta zo ta dauka ta ce kai amma wannan rogo da kyau yake sai ta gutsira ta ce wannan ta dauka ta ci to tun gabanin abu a dafa suka dan cinye wani sashi na rogo to aka zo aka dora rogo wannan a wuta yana kanshi kin san wannan ma yana jawo hankalin me ya sanasa yana ja hankalin mutane nan ma sai wannan ta zo ta daukar ci kai wannan rogo da nadi wannan rogo ai dai kafin aje sun kusan cinye mata wato rabin rogo to saboda haka ta gama dafa rogo nan ta sa ya sunansa ta sa yau a kwanan da ta siya ta dauka ta tafi to shine sai take cewa to ni Allah ubangiji ya fidda ni daga cikin wannan rogo manafa Allah isa ma ta mai da kudin rogon ba ma wata ciri ba to anan wurin shi sai kiji ana cewa Allah ya fidda ai daga rogo manafa idan mutum ya samu kansa a wani hatsari wanda abu ne wanda ya kamata ya cire ba to sai zama na ma
yana
faduwa to a irin wannan sai kiji Allah ya to Allah ubangiji ya fidda ai daga rogo yawa
da fatan mai sauraro ya amfana da abin da aka yi
dan adam mai canza ne nasa na zama ke ta gina karkasa
babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta zake
sai kunja da zango zan cika da girgo
saurara ku ji zanca
abin da zan mai hango
idan fata na kara dan adam bai tsoron Allah
sannan a cikin su kalilan waske aikin Allah
wasu sun samu duniya suna ta diban dauna
wasu ko ba su da komai kidansa da kwalla ya mu taimaka dan Allah yo
ka adam zango to ba sauraro abin da ya sauke kenan a cikin shirin namu na yau yanzu a madadin wanda wato wacce ta taimaka wanda ya taimaka mana ya bada umarni wato Daniel Brown the engineer mu ta yau da ta daidaita mana sauti Tianwa tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Madina Dahiru mai shani
ni Amina Buhari Auna daga nan Birni Washington DC ke cewa ayi hutun karshen mako lafiya
Hausa wasan joye yaran ma duka sun kore daga yata bangasa ba aure sai dai yawo kai
daga ta mallan zango ai laifin na samari
a na yayi ne wasu sai kaga sun bar yaya na ta daukar nauyin su
to hakan wai bai wace
kai almas wata bai wace za ka ga yaraka cikin dauda baka san sana'ar ta ba ma za ka ga wai ta sai hala rayuwa sai la haula
adam zungo akwai illa
ni tabbas ba akwai matsala burin kowa dai dauda
bomba dutse yake ruwa mai sarfe
ragar dutse ajalin ne da ke sai jigo
yaye dole ku yi zare ku dinga bincika yayan ku ku yi tarbiyyar yayan ku wadanda Allah ya ba ku
ku kauna ta yayan ku sai Allah ya ji tausan ku